أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسادوا أو أن مسلة متارة على بركة دانتي قباء دكراتمنا عمدة الأحكام ولفاو إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يوم منا شاترا قواتا ربيع الأول هجرا منزا الله صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة دبو إيري دليهو للأربعين دعوكو وندي ديدي دا إشرين دبير قواتا أكتوبر أكلان دبطولي دبو بيو دا إشرين دا دايا وانا إشيني مجلس من نهام سن دا تقوس تيكين كراتون وانا للتاهل منزا كرشم بابي زمو تاش هركم بابي أتكين كتاب البيوع malai yake cewa babu bai'in nakhli ba'da ta'bir babu wanda zai mana bayani akan sayar da uwar dabino kamun a mata kili abinda ake cewa kili shine at-talqih a mata barbara yanda za a samu ganyen tamace a dora mata hurhure ko mi ake ce me yanda dai za a dora mata yanda zata bada ƴaƴa inda kasancewar idan dabino idan ya taso ya fara hutar da ƴaƴa zaka ga ƴaƴan nashi sare ma ɗan kanana ne sai lokacin da aka mata kili a lokacin nan zaka ga ƴaƴan itacen sun warware to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan hukuncin haka shine malam ya kawo mana babi wanda zai mana bayani uwar dabino idan aka sayar da ita bayan an mata kili to wannan uwar dabinin ayyan itacen nawa ne ne na wanda ya saya ne ko kuma na wanda aka saida na wanda ya saida ne ko kuma na wanda ya saya ne shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi bayanin hukunci akan haka yake cewa alhadisu sani wa 60 ba'da al-mi'atayn hadisi na 262 يجي توا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Buyu' babu man ba'a nakhlan qad ubirat aw ardan mazru'atan aw bi'ijaratin babu wanda zai mana bayani ko yake bayani akan wanda ya sayar da uwar dabino bayan an mata kili bayan kina an mata talqihi ko kuma wanda ya sayar da wata ƙasa wanda aka yi shibka a cikin ta ko ya bada aranta wannan shine babun da Imam al-Bukhari yayi a cikin littafin shi idan muka koma juz'i na 3 shahi na 78 hadisi mai lamba ta 2204 zan mu samu hadisin haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin gantaccen littafin cikin Kitabul Buyu babu man ba'a nakhlan 'alayha thamarun babu wanda yake bayani akan wanda ya sayar da uwar dabino kuma a jikinta da kwai ayyan itacen da kwai kenan dabino a jikinta to ya hukuncin ta yake juz'i na 5 shahi na 16 hadisi mai lamba ta 1513 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man ba'a nakhlan duk wanda ya sayar da wata uwar dabino an-nakhl shine da gaiccen da abin da yake kan shi duka shine ake kiran shi da an-nakhl kenan uwar dabinon wanda ya sayar da ita qad ubirrat wannan uwar dabina an riga ya an mata kili kamar yanda muka yi bayani kili shine barbara da za a yi ga mace da namiji diddan a samu ayyan itace shine wanda ake kiran shi at-ta'bir ko kuma kace mi at-talqih duka ma'anar shi daya kenan kili da Hausa kili ake kiran shi bin san ba Hausa tamu da yake Hausa ɗan yanzu da wahala in tana da babu manyan mu wanda za a iya fahimta wa'ansu abubuwa shi dai a yaren Hausa kili suke ce ne kenan at-talqih ko kuma at-ta'bir yake cewa to duk wanda ya sayar da wata uwar dabino wanda aka riga ya aka mata kili aka mata barbara fasamaratuha lil ba'i wannan ƴaƴan dabinan kenan ƴaƴan iccen wannan na wanda ya sayar da dabinan ne uwar dabinan kenan kai idan ka zo aka saida maka kenan uwar dabinan ita ce taka ƴaƴan itacen tunda shi wancan shi yayi wahala ya mata barbara ta fara hutar da itace da ƴaƴan itace kenan nashi ne ba na wanda ya saya bane ba yake cewa illa an yashtarqal mubta sai dai lokacin da shi wanda zai saya ya zo ya ce a wani zan saya akan kaza amma dai da ƴaƴan itacen sabida almuslimuna ala shurutihim musulmai kullun suna tsayuwa ne akan sharadin su idan muka yi sharadi da kai a wani zamuna a cikin masallacin nan zan baka jikabiyal har zuwa sallar lisha in baka huta ba kina almuslimuna ala shurutihim in ya cika wajibi ne kai ma ka cika sharadin da kai wajibi ne ka cika abinda alƙawarin da kai sharadin shine zamuna kenan idan ya cika sharadin wajibi ne kai kuma kai abinda yake kanka shine yake cewa illa an yashtarqal mubta idan aka samu shi wanda zai saya ya dora sharadi yace a wani wannan uwar dabinon da zaka saida mini zan saye ta akan kaza amma dai da ƴaƴan itacen zaka hada mini in ya yarda to wannan wajibi ne wannan idan ya tashi ya dauki kayan shi kenan zai tsaya tanina ya girbe kayan shi amma dai idan ya kasance ba a yi ba wani sharadi tsakankanin wanda zai saya da wanda zai saida kenan kurum wannan qat'an a cikin shari'a ƴaƴan itacen suna hannun wanda ya zai saida kenan nashi ne kai kuma kai da aka saida maka sai ka jirayi in Allah ya sa an sake ruwa ko shekara ta sake zagayewa in ta yi iya naka ne saboda uwar iccen taka ce wannan shine shari'a yake cewa wali muslim na daga muslim riwaya imam muslim rahimahullahu ta'ala yake cewa wa man ibta'a 'abdan duk wanda ya sayi wani bawa famaluhu lillazi ba'a duke wannan bawan ta wanda ya saida shi illa an yashtarita al-mubta sai dai idan wanda zai saya ya ginda ya sharadi yace a da abinda bawan nan yake da duka nawa ne idan na saye shi akan kaza yace na yarda to yanzu hukunci ya tashi daga hukuncin shari'a saboda an dora sharadi kenan ya koma bawa da abinda bawan ya mallaka na wanda ya saya ne in an yi sharadi in ba a yi sharadi ba bawa abinda bawa ya mallaka na mai gidan shi ne wanda ya saida shi shi wanda ya saya zai ja bawa ya tafi kenan idan ku diba zuku ga hukuncin duka ɗaya ne menene ta tahsisi da aka yi an yi istisna din sharadi idan aka sanya sharadi kenan babu wannan hukuncin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora saboda almuslimuna ala shurutihim musulmai suna tsayawa kullu akan sharadin da suka dora wa kawunan su ina fata an fahimta kenan kana da garkan mungure ne gare ka sai dukkan su ka musu hurhuri ka sanya musu aka ko kuma aka musu barbara yanzu suka fara hutar da ƴaƴan itace kan buri sai ka shiga cikin wani hali sai ka ce a wannan garkar tawa fa dukkan ƴaƴan itace wannan sai da su tsaye to a wannan halin da ake ciki
tunda kai ka musu barbara in dai ba ku yi ba wani sharadi ba shi wanda uwayen mangwaron zai dauka kenan itacen zai dauka wannan dukkan abinda ya yi itacen nan na mangwaro duka na na mai suni dalili ya musu barbara ya musu kili an gane mutum ne yana da mu dauki karamin misali yana da mota tana jigila wannan motar da take jigila yau da gobe kudinta da take kawowa aje mata ake sai kurum kwatsam ya ce a wannan motar sai da ta zai to shikenan wani na sai motar nan akan kaza a na sai da maka amma dai sharadi hidiman motar nan da ta yi nan wata biyar baya nawa ne in ya amince tunki ya yi ai kun ga amma dai anan dukkan wa'ansu aibi wanda zissu hana cinikin ya tabbatu ai da kun su da kai jahala a ciki garar ko shi kuma ai can baya mun yi duk cinikin da za a in dai da kai rashin sani a cikin shi jahala kenan cinikin nan bai tabbatu ba saboda da kai aklu amwalin nas bil batil amma dai idan an yi sharadi na saya eh na yarda da sharadinka na sida maka akan haka kenan duk hidimar da ta yi na wata biyar nashi na wanda ya saya ne amma dai in babu sharadi shi wanda aka sida ma ba ya zo ba ya ce a'a ai hidimar da ta yi na wata biyar nawa ne saboda me saboda asalin a cikin shari'a asalin shari'a shi shine duk abin da aka sida maka wannan abin da shi wannan abin ya kawo na me shi ne na wanda ya sida ne kai kuma kai konkonzu a baka ka tayi can ka san yadda za ka yi da shi dabba ce kana da dabba uwar garke ce ya zo ya saida sai ka ce a'a wannan dabba ba ni da 'ya'yanta za a saida mun sai ka yi sharadi akan haka aka yi ciniki wannan duk 'ya'yan naka ne amma dai aka zo aka dora ciniki a'a ga dabba ta ga tumikiyata nan na saida maka jika 20 ya ce eh na saya jika 20 munyi shikenan ka bashi jika 20 sai yazo yake nema ya kora hadda tunda kasance uwar garke ce sai ya kora a'a'a wannan ciniki bai yi ba wannan uwar garke ita kadai zai dauka saboda ba a yi sharadi ba abinda shari'a ta tabbatar shine duk abinda aka sayar da shi to amwanin shi duk abinda ya intaji na wanda ya saida shi ne shi zai rike kayan shi sannan shi a bashi kongon ya tafi ya sake haɓaka shi in ya bada abin da ya bada nashi ne kuma a wannan yanayi wannan ɗan takaitaccen misali ne amma dai ita shari'a da ta zo ta buga misali ga uga manzon Allah sai ya buga mana misali da abu biyu wanda shi shine a lokacin nan suke amfani da shi garin Madina gari ne wanda yake cike da ayyan da biyu kuma ko da yanzu mutum ya ce zai ga gasunan ga asar ɗinsu nan gari ne wanda activity ɗinsu babba shine wannan noman da biyu kinin shine ya buga musu misali to duk wanda ya riga yi yama da binan shi kili yayi talqaihin shi ko yayi ta'birin shi shine da Hausa kili to a lokacin nan ɗayan itacen na wanda ya saida ne kai kuma kai wanda ka saya zaka dauki uwar da binan iccen naka ne ɗayan itacen na wanda ya saida ne haka wanda ya saida bawa shi sai dai idan an yi sharadi idan an yi sharadi ɗayan itacen ma naka ne to wannan a lokacin nan za a tahi akan wannan sharadin haka duk wanda ya saida bawa abin da gari ya mallaka na mai gidan shi kenan komi zai dawo hannun mai gidan shi a baka bawan ka tafi amma dai idan an yi sharadi da bawa da abin da bawa yake da ya mallaka na wanda ya saya ne to a lokacin nan zai dauki kayan shi wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu kenan abin da zan iya dauka karkashin wannan hadisin shi shine duk wanda ya sayar da uwar da dino bayan an riga ya an mata kiri hakika ayyan itacen na wanda ya saida ne sai dai idan ya kasance an yi sharar kenan wannan mafhumul mukhalafa duk wanda bai ma ba uwar iccen shi ba kiri ba ya sayar da ita ayyan itace na wane ne na wanda ya saya ne idan ba a mata ba idan an riga ya an mata kili kenan ƴaƴan itace na wanda ya saida haka kuma idan muka abinda zan mu iya fahimta a cikin wannan zan mu gani dukkan wannan hadisi yana karantar da mu dukkan wa'ansu tasarrufat wanda na sayi da sayarwa ne sawa'un abinda ya shafi harakar hiba ne duk wanda yake dai wanda zan iya daukar shi kwandira akadi ne za a yi tsakankanin wane da wane to wannan hukuncin yana shiga karkashin shi kinan duk abin da za ku saya amfanin shi shine muka buga misali da mota muka buga misali da tumkiya kinan duk abin da ya shahi tasarrufat wanda za a kulla tsakankanin wane da wane kontrace za a yi tsakankanin wane da wane ko saye da saya ne tsakankanin wane da wane matukar an yi sharadi tsakankanin ku hakika wannan sharadin zai tsaya a inda yake idan ba a yi sharadi ba to duk abinda wannan abinda za a saida yayi intashi aka same shi karkashin shi to na wanda ya saida shine ba na wanda ya saya ba wannan shine hukuncin shari'a wallahu ta'ala a'lam wannan shine karkashin karshen babu sai babi na gaba mallai yake cewa babu nahyi al-mushtari al-bai'i at-ta'ami qabla qabdihi babi wanda yake mana bayani akan hanin mai saya da ya sayi abinci ko abin sha duk wani abu wanda za a yi amfani da shi kamin ya rike shi a hannun shi mai saya an hana shi yayi cinikin abu matukar abin bai wurin shi sai ka gani ka tabbatar ko da yake kaso mu yanzu a saman yanar gizo-gizo ake yi sai ka gani ka tabbatar a irin wanda kake so ne kana da gaman kana da tabbacin zai shigo hannunka a lokacin nan sannan a yi saye da sayarwa eh na saya ka saya na saya akan gaza ga kudinka a komo da kaya kinin shi kuma in ba wannan shi kuma bai masabatul qabd ne qabd shi shine abin da ya shigo hannunka ka rike shi da hannunka su kuma a lokacin nan busu da irin wasa'il wanda suke na sadarwa kinan su kuma abu ya shigo hannunka eh gashi nan ka gani ka gani Umar an zo za a yi ciniki abin nan babu shi a hannu yace ƙarya ce wannan cinikin hakika ba ma yarda ba a yi ciniki ba sai an tafi an kawo abin gashi nan a idan wani ka saya na saya ya rike da hannun shi ya baka kudinka wannan shi shine hukuncin shari'a shine yake cewa an yi hani ga wanda zai saye dukkan abin saya sawa'un na abinci ne ko wani wanda ba abinci ko abin sha ne kamun ya shigo hannun shi alqabd shi shine mutum ya rike abu a hannun shi kenan cinikin kili a ruwa ne shine aka hana kenan ba zo bakin tamki ba mu zo mu ce a'a zan kawo maka kihi mai siffa kaza kilo kaza idan na kawo maka zaka bani shi ka kaza wannan shine ake kira cinikin kihi a ruwa shine ake kiran shi kuma bai'ul garar bai wanda da kai rishin sani a cikin shi da kai jahala a cikin shi kenan cinikin kihi a ruwa abinda ake so shi shine ka bani in baka gashi nan ga kudina ga kayanka na amshi kaya ga kudinka wannan shi shine abinda shari'a ta tabbata shine malai ya kawo shi karkashin hadisi na 263 yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله وانا حديث امام البخاري يا هتر الشيء اتين كتاب لبيو باب الكيل على البائع والمعطي باب وند يكي مرا بياني ماوني يكسنتي اكن وند زي سيدا ده وند زا ابادا وند زا اباش جزء ناو كشاهدا 87 حديث من لمبة 1126 هكا شماء امام مسلم ياهو ترشي اكام اتكين كتاب البيوت باو بطلان بيء المبيء قبل البطل قبل القبض باقي واندي كي مرة بياني اكال لالا تي ورتنكي واند اكي كامو اريكي ابندز اكا سير اهمو وانا حرامي اذا اكا قل لتنكي اكا هكا حقيقة اني بيء نقرب شكوما بيء واندي كي اكا قل لاش اكا رشن سني an hana shi a cikin shari'a yana cewa al-bay'u al-manhiy 'anha ciniki saye da sayarwa wanda shari'a ta hana mu akan shi ya kawo hadisi a cikin juz'i na 5 shaki na 7 hadisi ne lamba ta 1526 hadisi ne wanda aka samu shiga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalli manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man ibta'a ta'am duk wanda ya saye kayan abinci ko kayan sha idan aka ce at'am dukkan wani abu na ci ko na sha dukkan su yana ciki duk abin da za a saya a amfani da shi yana ciki yake cewa fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu kadda ya saida shi har sai ya kama shi a hannun shi ya auna shi kaza gare ni sannan ya hutta shi kasuwa ya saida Abdullahi bin Umar ya kasance idan ya sai abu sai ya kawo shi gidan shi ya auna idan ya kasance abin awo ne idan ya kasance abin lissahawa ne ya lissaha sannan in ya lissaha sannan ya dauke shi ya kai shi kasuwa ya sake saida shi bai saya ka saya abu bai shigo hannunka ba kuma ka saida shi wannan shine abin da aka hana shine ai harkon babu mallai ya buga mana babu yake cewa nahlul mushtari bai'u ta'am qabla qabdihi shi mai saya an hana shi ya saida abinda bai shigo hannun shi ba wannan haramun shine yake cewa man ta'a ta'am duk wanda ya sayi wani kayan abinci ko abinci ne ko abin sha ne ko kayan sutura ne ko kaya ne wanda ake amfani da su mu'amala ta yau da gobe ko abin hawa ne yake cewa to kadda ya saki ya saida shi hatta ya qabidahu har sai ya rike shi a hannun shi wa fi lafi hatta ya stawfiyahu har sai ya shigo hannun shi gashi nan an tuka mai shi in abin awo ne idan an ce nan al istifa nan malaman fiqh sun tafi akan idan an ce al istifa shi shine haqiqatu haqqu ma yastawfihi shine ya kasance ko al-mukayyal ko al-mawzun ya kasance abinda za a iya auna shi ko abinda za a iya dora shi akan sikeli a auna shi ko abinda za a iya auna shi a cikin tiya wannan shi shine ake kira da al-istifa shi kuma yace hatta ya qabidahu riwayar muslim yake cewa har sai ya rike shi a hannun shi suke cewa nan idan an ce al-qabdu shi shine imma ya kasance al-juzaf al-juzaf wancan satan mun yi bayanin shi shine duk abinda ba a iyawa a auna shi a san yaurin shi ko kuma a san adadin shi ko kuma a san mezurin shi idan an ce al-kay shi shine abinda za a auna shi a cikin tiya al-mawzun shi shine abinda za a dora shi akan sikeli a san awan shi kaza ne to shine imma ya kasance juzaf wanda ba a iya haddade yaunin shi ko kuma a haddade awan shi ya kasance ko dan yana danye idan ya koma bushashe ba ma iya daidaitawa mu san ya zai kasance ba shine wanda ake kiran shi aljusa ko kuma ya kasance abu ne wanda gashi nan idan muka dora shi kan sikeli zai ba mu kaza ko idan muka auna shi a tiya zai ba mu kaza kenan duka irin wannan abubuwan abinda bai shigo hannunka ba imma ya kasance bai shigo wata bangaren kana kallon shi ka iya auna shi ko ka iya daidaita ko ka iya sanin adadin shi ko ka iya sanin yaunin shi duka wannan an hana ka ka sayar da shi wannan shine abinda hadisi yake karantar da mu yake cewa wa anin ne abbasin daga abdullahi ibn abbas yake cewa misluhu kwatan kwatan haka kinar riwaya ta samu daga abdullahi ibn abbas yake cewa mala yake cewa lamma kana qabdu ta'am min mutammimat al-aqd yanda shari'a ta dora mana idan an kulla ciniki wajibi ne ya kasance abinda aka saida ya shigo hannunka sannan ka bashi kuɗin shi gashi nan kana gani na saya a kaza na saida maka ga abin nan ka dauka ka bashi kuɗin shi wannan shi shine abinda yake asali a cikin shari'a yake cewa nahar shari'ul hakim al-mushtari an bai'ihi a lokacin nan a wannan halin idan ya kasance wannan abin babu shi hakika ubangiji ya hana da ayi kulla wannan cinikin kuma hasali ba shi wanda aka saida mai abin bai shigo hannun shi ba yace shi ma ya saida wannan abu duka wannan haramun ne yake cewa hatta ya qabidahu wa yasawfihi wa yakun tahta yadihi wa tasarrufihi a lokacin da yake so ya saida shi ya kasance wannan abin gashi a hannun shi kuma gashi nan yana iya tahakkumi a kan shi ko yana cikin mangazar shi ko yana cikin shagon shi shi dai gashi nan yana tahakkumi a kan shi a'a abin nan gashi nan a hannun na yake cewa uridat litalafi fi damanil ba'i yace a lokacin nan wannan abun babu koda yana iya wa ya kasance ya lalace kai dai kana da garanti wannan abun a hannunka yake kuma naka ne amma dai idan aka kulla ciniki wannan abun bai shigo hannunka ba akan hanya yana iya lalacewa wani abu yana iya samun shi ana iya sace shi kai ne baka da tahakkumi akan shi kenan dalilin haka aka ce kada ka kasake kai cinikin da ka sai da abin da bai shigo hannunka ba kenan ka bari idan ya shigo hannunka sai ka ce a wani ina da kaza wannan abin yana gidana ko yana cikin shagona ko yana cikin magazata na saida maka akan kaza in ka yarda a tai a dauko maka ga abin ka gaban kudina wannan shine abin da shari'a ta bada dama amma dai idan ya kasance abin ba a hannunka ba kuma wannan shine da yawa daga cikin abin da ɗan kasuwan mu suke wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da shari'a ta haramta baka da kana shago sai ka zo ka ce a wani ina son kaza wani ina son kaza a to wani da kwai shi bari in tai bari da kwai shi nan bari in tai ka koma ha to wani babban abin da yake idan ya kasance zuwa ne zakai a wani banni da shi amma dai ina da shi a wurin gode kai wani yana da shi nawa zaka saya a na saya akan kaza kai baka da wannan abu baka da tabbas din wannan yana da to wannan idan an dora ciniki akan haka an yi haramu sai dai idan ya kasance a wani zinkirta in ta hin kawo maka a baka da shi to shikenan na yarda tai ka dauko idan ya ci ya dauko ya kawo wani ya bada kaza ya ce ka zan shi a kaza yake san shi ni kuma ina so in ci riba akan kaza kenan nawa ka siya ku yi ciniki idan ka samu riba akan shi da akan ka faɗi mai gaske al'amari to Allah zai ma abinda ka samu riba albarka idan kuma kun yi yarjejeniya da shi wani zan saya idan zan ɗauka zan kaiwa wani idan ya saya zan ka bani wani abu a ciki to shikenan ba matsala zan baka kaza wannan ciniki ya yi amma dai ya kasance baka da abin ka ce a tsaya nawa ka saya ku yi ciniki sannan ka tafi neman shi baka da tabbas ka same shi ko baka same shi ba to wannan shi ne abin da aka haramta hasali ma shi hanin a cikin nan abin da manzon Allah yake bayani ka sai abin bai zo maka ba bai shigo hannunka ba shi ne aka haramta to ina ga kai baka saya ba zuwa ne zaka yi neman abin baka da tabbas in kana da shi ko baka da shi ka zo sannan ka zo sannan idan ka kawo shi sannan a dora ka bashi ya baka kuɗi wannan duka wannan yana daga cikin bai'ul haram kai baka san ba abin da zaka tarda ba kuma ka ci duke shi bil batil shi ne wannan kina idan muka diba hadisi yana karantar da mu duk abin da bai shigo hannunka ba haramun ne ka saida shi abin da ya shigo hannunka kana da garantin eh naka ne kana iyawa kai tahakkumi akan shi to a lokacin nan aka baka dama ka saida idan bai shigo ba baka da hurumin ka saida shi Allah ya sa mu dace mun kare da dan karatun namu kai wannan duk da kasancewar kalkashin wannan hadisin malamai sun kara wa juna sani lasiya ma mazhabin imamu abu hanifa da shafi'i sun ta yi akan a hani akan duk abinda yake kayan kasuwa duk abinda za a iya saya a saida to an yi hani ba wai bangaren kayan abincin kadai ba saboda nan manzo Allah ya kayyade shi da abinda za a ci a sha nan imamu abu hanifa da imamu shafi'i sun ta yi akan duk wani abin da za a iya saye a saida haramun ne idan bai shigo hannunka ba ka saida shi ba Imam Malik a cikin hada mafi shahara a cikin mazhabin shi ya tafi akan a'a nan tunda hadisin yayi bayani akan abinci kinan zan mu saida shi akan duk abin da ake iya auda shi bangaren abinci ko a auna shi akan zikeli ko kuma a auna shi a tiya shi kadai ne zan mita hukumi akan shi wannan Imam Malik ya zo da rangwame akan ba komi ba na kayan kasuwa ba ake aka dora musu wannan hadin ba kayan abinci wanda ake iya auna shi ko auna shi a tiya ko ka dora shi a dora shi akan zikeli shi shine ake aka hada kuma mazhabin Imam Ma'aibamu Imam Ahmad bin Hanbal a cikin mazhabin su wanda ya shahara sun ta yi akan abinda aka hada shi shine duk abinda ake iya auna shi ba wai kayan abinci ba ƙarhi ne ana iya auna shi ana iya sanin adadin shi ana iya sanin siffar shi ana iya ganin shi kamun a kulle ciniki dukkan su wannan an tai akan haramun ne su ma dai suna kusa da abin da mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka tai akan shi kuma sun kawo dalilansu akan haka dalili na Imam Abu Hanifa da Shafi'i sun ta akan hadisin da Imam Ahmad da Imam Nisa'i suka rawaito shi hadisin Hakim bin Hizam yake cewa qultu ya Rasulullah inni ashtari bi'an fama yahillu li minha wa ma yahram yake cewa ni ina sayan kayan kasuwa abinda zan saya in saida an ci riba to menene ya halatta akai na menene ya haramta akai na yake cewa idza sharata bai'an fala tabi'ahu hatta taqbidah idan ka sayi duk abin sayarwa kada ka sake ka saida shi har sai abin nan ya shigo hannunka dalilin wannan Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka kawo hujja duk abin da yake kayan kasuwa to haramun ne a saida shi kamun ya shigo hannun wanda zai saida shi haka suma Imam Malik su kuma suka kawo hujja da abin da Imam Muslim ya wutar da shi wannan hadisin da muka karanta izabta'abta da'aman fala tabi'ahu hatta tastawfiyahu idan ka sayar da kayan abinci idan ka sayi kayan abinci kadda ka saida shi har sai ya shigo hannunka kenan kadda ka saye shi a maradi kamun telam in ka tazo ta kawo maka kaya ka ce a wani ina da telam kaza na saida maka ku yi ciniki a kulla ciniki ka bada kuɗi kuma telam ba ta iso ba wannan haramun ne he in ya shigo ya zo hannunka gashi nan kana kallon shi nawa ne ina da tahakkumi akan shi to wani zo in saida maka ko kuma na ciniya shi to Allah sa mu dace sannan su ma dai sun kawo hadisi ba da kai hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi yake cewa in manishtara ta'aman fala yabi'ahu hatta yaktalu shi wannan Imam Abu Hanifa sun kawo hujja da wannan duk wanda ya sayi abinci kada ya sayar da shi har sai ya rike shi a hannun shi ya auna ya daidaita ya san ya ne ne yaunin abin da ya saya ya ne ne adadin buhu nawa ya saya ko makamancin haka wannan dai ala aide shi dai hani dai ya tafi zamu dauki mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i hadisin da suka rawaito shi hadisin da suka wutar da shi hadisin ne wanda yake ingantacce Imam Al-Albani a cikin Sahihul Jami' ya inganta hadisin sannan zamu tayi akan mazhabin su dukkan wani nau'i tunda abu ne dukkan wani nau'i na daga kayan saye da sayarwa haramun ne mutun ya saida shi kamun ya shigo hannun shi ya saya a wurin wani ko ya saya a gari kaza kamun ya iso wurin shi ya saida shi wannan haramun ne har sai abin nan ya iso ya gan shi yana da tahakkumi akan shi ya san nashi ne yana iya cewa ku dauke shi ku ba ma wani ko ku dauke shi ku sa shi kaza ko kuma a'a ku ajiye min shi a wuri kaza yana da tahakkumi akan shi a lokacin da yake da halal ko yake da incin ya saida wannan abin matukar bai shigo hannun shi ba to haramun ne ya saya wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba mala yake cewa babu tahrimu bai'il khaba'is babi wanda yake mana bayani akan hali akan saye da sayarwa duk abin da yake najasa duk abin da yake najasa haramun ne mu saida shi wannan yana daga cikin siffa ta annabi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wanda labarin shi yake a cikin at-taura da injila wanda aka zo mana lalle ya zo ne diddan ya ringa umurni akan ku yi aiki da abin da yake daddada duk abin da yake al-khaba'is abin da yake datti ku nisance shi sai idan muka koma a cikin a'rafi yake bayani allazina yattabi'una annabiyya al-ummi ar-rasul an-nabiyya al-ummi bo allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم على الاغلال التي كانت عليهم yake bayani yake cewa lalle wannan wanda suke bibiye wannan manzon wanda yake annabi ne bubawa al-ummi shi shine wanda bai san rubutu ya san ba karatu ba wannan siffa ce ta kamala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin mu idan bai san ba rubutu bai san ba karatu ba zan mu kira shi jahili kuma siffa ce ta tawaya amma dai shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama siffa ce ta kamala saboda ya zo da abinda wanda ya san arabu da bokon bai iya ba wanda ƙarya yake zo da shi kenan siffa ce ta kamala kamar yanda malamai suke bayani akan haka yake cewa to wanda suke bibiyar shi wannan annabi wanda yake bubawa yake cewa yattabi'una an-nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum su yahudawa da nasarawa sun samu labarin wannan annabin a cikin at-taura da injila yana nan labarin shi can ubangiji yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka san ɗiyan cikin su danka ai inda dare yayi magana ka ce wane wane ne in zan wa kai ko Allah ya shahi ma ido da ka shafa ka ce wane ne to haka to suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin bus taba ganin shi ba haka kamar yanda labari yake a cikin siyar wannan Bahira wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ammun shi ya dauke shi su tai kasuwanci da ma ya ganshi yace wannan shine annabin karshen zamani ina baka shawara ka maida shi gida idan ka shiga shamu da shi hakika kristoci za su kashe shi saboda suna hasada akan wannan annabin bai fito daga cikin sa ba am yahsibuna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum musaddan wa kafa wai ga kafa shi bi jahannama sa'ira to wannan shi ne annabi to yake bayani yake cewa wannan annabi yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu duk abin da yake da dada duk abin da shari'a bata zo bata haramta mana tace mana kaza haramun ne ba halaka ne mu amfani da shi halaka ne mu ci halaka ne mu saya halaka ne mu saida yake cewa kuma yana haramta musu duk wani abin da zai cutar da su wanda yake na najisa wannan shine annabi kina wannan zan mu gani daga cikin tashri'in daga cikin tashri' wanda aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da lalle kaza yana da kyau ku ci yayi kaza baya da kyau ku ci kaza yana da kyau ku sha kaza baya da kyau ku sha wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma ya mana bayani ku tukam duk abin da ya dace ni amfani da shi da abin da bai dace ba ni amfani da shi ba malam zai kawo mana hadisi wanda yake tabbatar mana kaza da kazan nan halaka ne dukkan abin da ba ambatar mana ba a cikin shari'a ba akan kaza haramun ne to komi halaka ne wannan ita ce ka'ida fiqhiyya duk abinda shari'a bata zo ba ta mana bayani ba akan kaza haramun ne to asalin shi mubahun ne sai da sayarwa asalin shi halaka ne sai abinda shari'a ta zo ta mana bayani akan kaza bai kamata ba mu saya ba kaza bai kamata mu saida ba abinci abin sha komi halaka ne sai abinda shari'a ta zo ta dora mana ta ce mana kaza haramun ne mu ci ko kaza haramun ne mu sha wannan shine wannan ita ce ka'ida komi halaka ne sai abinda shari'a ta zo ta bayyana mana kaza haramun ne hadisi na 264 malai yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu 'ama al-fath إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوها أو جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu' babu bai'ul maitati wal asnam babu wanda yake mana bayani akan hali a saida mushi abu dabbar da ta rasu a saida ta wani dabbar da ta mutu rasuwa mutum ne ko ita dabba mutuwa to dabbar da ta mutu haramun ne a saida ta kuma haka gumaka ma haramun ne a saida su juz'i na uku shahi na 84 hadisi mai lamba ta 2236 haka shi ma Imam Muslim ya hutar shi a cikin kitabul musafat babu tahrimu bai'il khamr wal maitat wal khinzir wal asnam babu wanda yake bayani akan haramun ne saida ko sai ko saida giya ko kuma mushi ko kuma alade ko kuma gumaka wannan abubuwan dukkan su hadisin nan zai zo zai mana bayani lalle haramun ne sayan su ko sayi da su juz'i na 5 shahi na 41 hadisi mai lamba ta 1581 hadisi ne wanda aka samu daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shi tabbata a gare shi ya mutu a shekara ta 68 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu 'ama al-fath yace yayi manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa a shekarar da aka bude garin Makka shekara ta 8 da hijirar shi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah wa rasuluhu lalle Allah da manzan shi Allah da manzan shi mu kuma mu aqidar mu ta ahlus sunna muna tahiyya ne akan abinda Allah da manzon shi suka zo mana da shi abinda Allah ya zo mana da shi shine alqur'ani abinda manzon shi ya zo mana da shi ita ce sunna duk wanda ya ruko kuma bayan wa'annan to haƙiƙa ya ruko da abinda yake igiya wanda take warwarwa abinda igiya wanda take warwararra wanda zai ta isar da shi zuwa ga wutar jahannama wanda ko ya ruko da su haƙiƙa ya ruko da igiya wanda take tubukakka wanda zai ta ja shi ta isar da shi har zuwa gidan aljanna Allah da tar da mu ya kashe mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa harrama bai al-khamar ubangiji ya haramta sai da giya giya dai wanda dai muke jin sunanta giya shi shine suke cewa duk abin da zaka dauka ya cakula maka hankalinka sawa'un kadan ne ko da yawa ne dukkan shi ana kiran shi da giya komprime wannan da zai da mutun da zai sha ya sanya ka ka koma kai ba mutum ba kai ba dabba ba abinda zaka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qalinuhu wa kasiruhu haram ma uskira qalinuhu wa kasiruhu haram duk abinda ya sanya mutum ya bugar da mutum ko abin nan an ce mana yana sa mai to kadai in shi da yawan shi dukkan su haramun ne dukkan su zamu kiraye su giya duk abinda zai cakuda maka hankali ka ganka a saman bakwai kai kuma kai kana saman kasa haka dai ake wada sai ake yi barin hawo network barin hawo service to zaka zai sha zai ringa jin shi a can saman bakwai yace to duk abinda zaka sha ka ganka ka hawo can saman bakwai kai bakari zo ne irin na mutane kuma kai ka dandara dabba to wannan dukkan shi ana kiran shi da giya dukkan shi haramun ne kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiranta da ummul khabais uwar lalata uwar datti saboda duk abinda wanda ya sha giya duk abinda ubangiji ya haramta mai yana iyawa ya aikata shi ana bada misali ga mutumin da aka kawo mai zabi guda uku aka ce ko yayi kisa ko yayi zina ko yayi sha giya wanne zaba shi dai ba maka wasi yayi lakin a cikin ukun sai yayi daya to wanne mutum zai zaba a hankali dai mai dan sauki shine mutum ya sha giya inda bai keta hannun wani ba bai yi wannan ba a hankali dai haka dai mutum zai dauka to amma dai kasancewar an kirayata da ummul khaba'is dalilin me yasa aka kirayata ummul khaba'is saboda idan an sha ta dukkan wannan abubuwan guda uku ana iya yin su idan ya sha ya huta daga hayyacin shi yana iya yin zina kuma yana iya yin kisa to amma dai idan aka waka zabi ta Allah kiyaye duk lokacin da mutum ya shiga cikin halin haƙulai a cikin shari'a ko shari'a tana ba ma mutum dama akan ya aikata abinda yake a khaffut tarayn wanda abu biyu ne aka baka zabi ko abu uku aka baka zabi ko abu goma aka baka zabi to irtikabu a khaffil tarayn aula a wannan matsayin da kake kai ka diba ka gani wanne yayi wanda cutarwar shi bata kai ba wancan ba sai ka aiwatar da shi wannan shi shine abinda yayi dacewa ko shine abinda shari'a ta bada dama can ubangiji a cikin suratul nahl yana bayani yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min allah yake cewa duk lokacin da aka tilasta tunda ayar ta sabka ne akan Ammar bin Yasir an kashe ma'ahin shi an tilasta shi akan yayi furci akan kalma ta kafurci ya kiya aka kashe shi shine hurkun wanda yayi shahada afwan matar shi Sumayya ita ce hurkun wanda ta yi shahada akan taki ta yayi furci akan kafurci a gaban shi Ammar aka kashe ta a gaban mijinta amma a gaban Ammar mijinta aka kashe a gaban danta Yasir aka kashe a lokacin nan aka juyo kan shi ma'ahin nashi aka ce sai yayi furci na kafurci ya kiya a kashe daudawa akan ima akan kashe tsoho akan daudawanta suka kashe shi aka juyo kan Ammar yayi furci na kafurci suka sake shi yana kuka ya tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ciwa ga matsayin shi ba yayi furci na kafurci
sun sake shi buskashe shi ba yace ya riga ya mutu ya lalace ya rasa imanin shi a lokacin nan ubangiji ya saukar da wannan ayar duk wanda yayi furuci na kafurci zuciyar shi tana tike da mai imani hakika wannan can dan yayi soban fada shi ne amma dai can ya ta imanin shi yana nan matukar imanin shi yana nan hakika bishi da wani lahi a wurin ubangiji haka duk lokacin da mutun ya samu kanshi an kange ka an baka ko a kashe ka ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza sai ka diba ka gani wanne hiran gome sannan ka aikata kuma ka huce ka tahiyarka kai dai zuciyar ka tana mai imani wannan abin da ka aikata ka saba wa ubangiji kasancewar an tilasta ka tilashin din ya sanya kai baka da wani lahi a wurin ubangiji wannan ita ce shari'a wallahi a shari'a abu ne wanda yake da sauki ga wanda yake karantarta Allah datar da mu da karantarta kinan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na farkon sa shi ne giya giya kuma saboda duk lokacin da mutun ya shata zatta gusar mai da hankalin shi kuma wannan hankalin shine abinda ubangiji ya karrama bawa da shi wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila ubangiji ya girmama dan adam ya girmama shi akan dukkan wata da yawa daga cikin halittu wanda ubangiji ya halitta menene abinda ya sanya ubangiji ya girmama dan adam akan sauran halittu shi shine wannan hankalin da ya bashi ya sani kaza an yi ya bai dace ba kaza an yi ya dace wannan dalilin wannan hankalin dalilin shi ubangiji ya girmama dan adam to duk lokacin da zai shagiya ya huta daga cikin hayyacin shi hankalin ya kushe hakika ya koma da shi da dabba ko sai daya dalilin shi ya sanya aka haramta mai wannan giya yake cewa hakika ubangiji ya hana saida giya kuma manzo Allah yana bayani da wanda ya saida giya da wanda ya sayi giya da wanda ya dakon giya da wanda ya ci kudin giya dukkan su ubangiji ya tsine musu albarka kuma wannan hukuncin wai mutane suna jahiltar hukuncin hukuncin ɗaya yake da hukuncin duk wani abu wanda za a kawo mai sanya diya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai komprimi kake kawowa kake saidawa hukuncin su hukuncin giya da kai wanda kai dakon da kai wanda ka so da kai wanda ka saya da kai wanda aka ba kuɗin ka ci da kai wanda kai dillalancin dukkan kutsi tsinannu kuke a wurin ubangiji Allah kiyaye sannan na biyu yake cewa wal maita da mushe sai da mushe haramun ne shi ma kuma dalilin me ya sanya saboda ita mushe daga an ce ta mutu to jinin yana shiga cikin mi cikin nama yana cakuduwa idan ya cakudu kuma zai sabbaba zai bar wa'ansu microbe a cikin shi duk wanda ko yaci hakika zai kamu da cuta dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda idan ka ci abin ne wanda zai cutar da kai kuma zai lalata maka lahiyarka kinan kuma duk abin da yake zai abin abinda zai cutar da musulmi hakika shari'a bata ba damar ba ayi shi ba kuma kasancewar shi najasa ce idan an haramu cin mushi sai dai shi ma kamar yanda aka bada damar irtikafu akhfi dararai shi ma lokacin da ka samu kanka a cikin tsanani babu wani abu wanda zaka ci diddan ka rayu da shi an baka dama ka ci mushi faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim an baka dama ka shiga cikin wani yanayi ka shiga cikin sahara sai kurum ka gamu da wani mushi kai kuma kai bakka da guzuri bakka da abinda zaka ci in kai gaba in baka in dai baka ci ba to mutuwa za ta biyo baya a lokacin nan an baka dama ka hede ka gasa ka ci har ma kai guzuri shari'a kenan har ma kai guzuri amma dai matukar ka shigo cikin gari inda zaka samu abinci ko bakka da kudin saya wannan abin ya koma maka haramun ka ci shi haramun ne ka ci wannan a halin da ka shiga na halin kakanike halin da bayyana da ka iya an baka dama ka tafi shi kuma ubangijinka yana nan shi zai kare ka da duk abin da zai cutar da kai duk abin da yake cuta ga wannan musha ina fata an fahimta a halin kakanike bayyana da aka iya kana da incin ka tafi shi har kai guzuri da shi matukar ka iso inda zaka samu abinci to wannan wannan mushin ya goma maka haramun in ka sake ka ci shi to ubangiji yana iya tabbatar da cutar kuma kana da laifi na cin mushi abin da wanda aka haramta nasoshi na shari'a duk sun zo qur'ani da sunna kenan shi ma haramun ne sannan ya yi bayani na gaba yake cewa wal khinzira kuma da mafi munin dabba a saman doren kasa shine alade alade saboda alade karan kanshi yana dauke da wa'ansu cututtuka kuma da wa'ansu microbe wanda wuta batta iyawa ta wannan insu ta tuya su idan ka dauki mushi ka sanya shi cikin wuta matukar ya tafasa hakika yana zubda duk wani abu daga gareshi amma dai alade ka kai wuta in milite gire zaka kai ta wannan microbe in yana nan cutar nan tana nan batta bare shi rayuwa da shi kasancewa gashi nan rayayye tare da kai yana zubda maka cututtuka zaka samu duk wanda yake rayuwa da alade to zaka same shi mutum ne wanda bai da lafiya bangaren jikin shi mai cin shi kuma bangaren hankalin shi bai da lafiya kuma zaka same shi cike jikin shi yake da cholesterol cutar da kai tsaye idan ta buzuro kurum kana iya mutuwa to wannan dalilin haka shari'a ta hana ta'amuli da shi cin shi ko kuma sayen shi ko sayar da shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan su kuma nassi na Qur'ani yayi bayani akan haramcin su sannan na uku na ƙarshen su na hudu yake cewa wal aslam sannan da babban abin da yake kaiwa zuwa ga mafsada banna wanda take mai girma su ne gumaka gumaka su ne duk abin da za a sassaka diddan abauta ne sayen shi sai da shi cin kudin shi dukkan su haramun ne dalilin mi saboda abin ne wanda zai isar ga zuwa ga banna shi shine hada bautar Allah ga wani duk wanda ya dauki gumki ya saye shi dan ya bauta me to haƙiƙa wannan abin ya janyo hushin ubangiji kasancewar an hada bautar ubangiji da wani shi kuma duk lokacin da bawa ya hada bautar ubangiji da wani haƙiƙa ubangiji yana hushi da shi kuma baya taba gafarta me kuma ya tabbata idan ya mutu a wannan yanayin wuta ita ce makoman shi to wannan abubuwan guda hudu su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana ta'amuli da su saya ko sidawa ko kuma cin kudin su wannan haramun ne qat'an faqila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ara'aita shuhumal maitati fa innaha yutla biha as-suhul nan sahabbai suna da wannan kitse ko kuma tozo duk abin da yake bada mai a cikin dabba suna daukan shi lasiya ma dabba wanda take matatta suna hedewa suna dauka sai su yi amfani da shi to dalilin haka sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shin idan muka dauki dabba wanda take matatta muka dauki kitsanta ko tozanta muka dauka muke tunda muna dauka a da kamun wannan hukuncin yazo muna dauka yutla biha as-suhul ana fantir ana shahi jirgin ruwa da shi kasancewar idan an shahi ai cikin ruwa za a sashi idan ya koma mai kuma idan ya bugi ruwa ai bai tsayawa a cikin abin da ya buga to haka suke wannan dabara da kitse sai su shahi jirgin ruwan su idan an sashi ruwa kenan zai ji ma ana amfani da shi ba tare da ya lalace ba shi kuma ana yin shi da icci shine suka ce ana shahi jirgin ruwa da wannan kitsen na dabba ko tozo ta dabba wanda take matatta yake cewa wuyudu halubi haljurud kuma ana shahi hutu da shi yake cewa wayastasbihu biha an-nas ko mutane suna a ci balbal da shi ka sa a ci balbal mutulan kwai kendir to bari a maka kendir ka san kendir yanko to kendir ake yi da shi sai a sanya zare yayi a tara shi wuri daya gashi nan kitse ne a tara shi wuri ne yayi a sa yana ci yanda kaga kendir da yana yi to a can tun lokacin tun kafin zaman manzo Allah haka suke yake cewa to da kitse na dabba matatta ko tozanta da shi suke wannan abin
yake cewa ga abubuwan ga amfanin da muke yi da kitsan dabba ko tuzan dabba wanda take matatta to manzo Allah to ya hukuncin mu kuma tunda dai muna saya muna saidawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la huwa haramun wannan sai da sayarwar da kuke yi na kitsan dabba wanda take matatta haramun ne na haramcin ba amfani bane ba ba a shahe dabba ba a shahe jirgin ruwa bane ba da kitse ba ko kuma a shahe watu da kitse ko kuma ayi atibalbal ayi kendir da kitse ba shi bane ba haramun din ba shi sai da sayarwa da kitsan dabba wanda take matatta shine haramun kinin shi ma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ثم قال اجابر yake cewa summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zalika sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ci gaba da cewa a wannan matsayin da yake ko lokacin da yake wannan fadar tashi qatalallahu alyahuda Allah tsine wa yahudawa inna Allah lamma harrama shuhumahuma lokacin da ubangiji ya hana su jin dadi morewa da kitsan dabba idan muka dauka duk wanda ya san dabba dadin ta a hada ta da wannan kitsan to wannan su kuma yahudawa saboda sun ma ubangiji sun saba wa ubangiji ya haramta musu wannan kitsan nata can a cikin wannan yake cewa wa alal lazina hadu harramna kullazi zufrin ko wa min albaqari wal ganami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw alhawaya aw mahtalata bi'azab zalika jazainahum bibaghihim yake cewa lalle wa'incan wa'inda suka koma zuwa ga ubangijinsu sune yahudawa yake cewa haramna kullazi zufrin mun haramta musu dukkan wata dabba wanda take da horci wanda irin horci na farauta kamar zaki kamar alade ko duk wani dabba wanda zata iya kamawa da take da grief dukkan sa haramta musu yake cewa minal baqari wal ganam kuma daga cikin kananan dabbobi da manyan dabbobi saniya haramna alaihim shugumahuma mun haramta musu tozanta to zo ai shine wanda yake lullube da kitse shi kuma yana daga cikin abu mai dadi a cikin dabba to yi aka haramta musu yake cewa zalika jazainahum bi baghihim saboda sun saba ubangiji sai haramta musu wannan al'amarin an haramta musu cin tozan dabba yake cewa sai dai an ba su dama illa ma hamalat zuhuruhuma aw alhawaya aw mahtalata bi azab sai dai abinda ya sadu da nama an yanka wurin karmata sai aka samu wani bangare ko wani abin kitse ko gadan baya aka samu kitse to wannan an ba su dama ko abin da ya bi kashi aka samu kitse a jikin shi wannan an ba su dama su ci amma dai shi tozan da yake uban kitse ne an haramta musu wannan sakamakon zalunci da suka yi wa kawunan su ubangiji ya musu haka to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana yake cewa inna Allah harrama inna Allah lamma harrama shuhumahuma lokacin da ubangiji ya haramta wa yahudawa cin tozan dabba yake cewa jammaluha sai suka tace shi suka gyara shi suka tace shi sun mabahuha sai suka saida shi ba an hana mu ba ai duk wata dabara to tana kan bai hudi can idan muka koma ubangiji yana mana bayani akan ashabus sabt mutanen da suke su suke kamun kihi ranar subdu yake cewa ista'tihim itanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la tadlum wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika namduhum bima kanu yafsukun sai ubangiji ya sanya musu aka ce musu ranar subduwa daga yau babban wanda kan wanda ya kara zanguwa bakin tafki ya kamun kihi ranar subdu ko ubangiji sai ya jarrabe su sai ya sanya kihin baya zanguwa sai ranar subdu to su kuma suka gani gaskiya fa ana sha da su wasu dari ba to saboda dabara sai suka ce to su ma san sayan da za su yi ba an haramta ba mu dai ai ba a ce ba mun tafi mun yi kamun kiki bar subdin ba ran juma'a sai su zo sai su tarkon su a sa fasa a kodina sai su ce to shikenan Allah kai mara laji ran subdin idan ta zo babu kowa a gaban teku shi kuma kiki ya zo gashi nan an ciccika duk inda aka yi tarko ya kakkaba rasu ladi da sassafe dan kowa ya fito ya ja kayan shi to shikenan an ci banza to shine ubangiji da ya tashi ai sai ya sanya aka samu mutane guda uku wa isqalat ummatun minhum limata'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida wa ansu daga ciki suka yi kunnan washege mu dai bamu yi ba kuma muku magana ba ku tafi kayan ku ba dai an haramta mu ruwan mu wa ansu
sai suka tafi suke musu wa'azi yanzu ayi ubangiji ya haramta ku ringa dubara kuna yi wa'ansu kuma sai suke cewa dan me san ya za ku ringa musu wa'azi alhalin al'umma wannan ubangiji sai ya halaka su yakurum azaba da tazo ne ta gama da dukkan su qulna lahum kunu qiradatan khasihin dukkan sai aka bi da su barai shine can watta ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa wai dan wane yana yi wane yana kaza yana kaza yana kaza kai ba kai ka sa ido akan haka to ka tabbata din fitinar ta zo wallahi ta gama da kai ko wurin aiki ne wane yana munahunci kai kake ce mai a wane ba a daidaita ba a ringa daidaita sauwa kai ka kyale ka san da ana yi wallahi modin ta zo ta gama da kai saboda ka sani kuma ka kyale shine duk fitina idan ta zo da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba da shi wanda yake iza wuta ai da wanda ya kyale akan ta duka idan ta zo dukan su ne za haɗa da su Allah kiyaye mu shine yake cewa nan sai suke dubara sai su tace shi su maida shi ruwa a lokacin da suka maida shi da suka maida shi ruwa a ruwa suka maida shi mai kenan kitsan suka maida shi mai a lokacin nan sai su tafi su saida idan sun saida sai su ci kudin dalilin haka ubangiji ya tsine musu kenan tunda an tsine musu wannan hukuncin ko yana kan mu ma duk wanda yake ta'amuli da wannan abubuwan da aka bayyana sawa'un jiya ko duk wani abu wanda zai sanya maye ko kuma saida shi ko sayen shi ko cin kudin shi ko kuma matacce mushi saida shi ko sayen shi ko ta'amuli ko cin kudin shi ko kuma alade saida shi ko sayen shi ko cin kudin shi ko kuma gumaka mutum ya sassaka ya saida ko ya saya ko cin kudin shi ko kuma cin tozo afwan tozan dabba wanda take matatta dukkan su wannan haramun ne shi haramun ne kuma Allah ya tsine wa duk wanda yake ta'amuli wanda yake saye da sayarwa irin wannan kasuwanci Allah ya kiyaye mu kasancewar lokacin namu ya ja zan mu dakata a nan kalkashin dai hadisin dai abinda zan iya fahimta haramcin sai da dukkan wani abu wanda yake na maye kuma da haramcin shan shi haramcin sha ko amfani da kudin shi ko wani abu makamancin haka haka kuma kamar yanda muka yi bayani duk wani abu wanda yake sa maye wai ba wai giya ba nan an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci giya kasancewa ita ce abu wanda yake kusa da su wanda suke mu'amala da shi kuma hukuncin duk wani abu wanda yake sanya maye yana shiga karkashin giya kamar yanda muka yi bayani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka idan muka diba hadisin zan mu gani shi ma yana ƙara tunatar da mu akan haramcin sai da duk abin da yake mushe sai abin da yake mushe da kai abubuwan da aka baka dama idan ga mushe nan an baka dama ka dauki wani abubuwa daga cikin daga jikin mushen kai amfani da su misalin gashin saboda gashin arabe yake da namanta kana iya askewa in kana da amfani kana da bukata ga gashin ka amfani da shi gashin dabbar da ta mutu haka watatta kana iyawa amma dai da sharadin watatta sai ka jeme ta da ruwa da abdin da ruwa da baga ruwa kamar yanda hadisin da yazo hadisin da Abi Dawud ya hujjar da shi yake cewa yutahiru yutahiruhu bil ma'i wal qarz ana jeme ana tsarkake watar dabba wanda take matatta da ruwa da baga ruwa kin hawo inna abubuwan mutum yana iya amfanuwa da su amma dai naman ta haramun ne sai dai halin rangwame halin haƙulai mutum bayyin da ya iya idan bai ci mushen nan ba yana iya kai shi zuwa ga halaka a lokacin da aka bashi dama ya dauka ya yi amfani da shi daidai gwargwadon abinda zai iya ci duk da kamar yadda muka yi bayani mas'ala ce khilafiyya amma dai malamai faɗa mafi rinjaye kana iya ɗaukar guzuri matukar kana sa ran a nan gaba baka samu wani abu wanda zaka ci ba matukar ka iso inda kana sa ran da kwai mutane kuma an samu abinci ko baka da halin saya wajibi ne wannan mushin ya koma maka kuma haramun kinan rangwamen ya sauka da kanka
sannan kuma idan muka diba hadisin yana mana bayani akan hani sai ko saidawa na alaji. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani yake cewa duk wanda yake cin nama alaji hakika har abada ba zai taba kishin yallan shi ba, shi kuma wanda bai kishin yallan shi hakika ba ya shiga gidan aljanna ba kuma ba ya shiga kamshin ta ba. Kuma haka idan ka dauki misalin waqi'i zaka gani su wanda suke ta'amuli da alaji zaka gani yallan su ba komai bane ba akan su ba, bar ruwan shi matar shi ta taitaye fasikanci a wani wuri, matar shi ta kawo wani a cikin gidanta ba ruwan da cikin gidan shi, bar ruwan shi. To shi kuma duk wanda yake da wannan alamar ko yake da wannan tabi'ar ta rishin kishi game da iyallan shi hakika ba shi ga gidan aljanna, ba shi ba jin kamshin gidan aljanna. Shi sanya addini kullun yake taka tsantsa akan miji ya kare mutuncin iyallan shi, mata ta kare mutuncin mijinta. Kasancewar duk matar da mijinta ya huta, kamar hadisin da Imam Abu Dawud ya hutar da shi, duk matar da mijinta ya huta daga gida ko yayi bulagu ya bar mata duk abin da yake na rayuwa, sutura, abinci, ta sake ta hutar da ta yi tabarrushi, ta hutar da kawarta, ta hutar da adanta, to wannan matar tana da tanadi na musamman a wurin ubangijinta na azaba. Dibaho ba fasikanci aka ce ba ta yi ba, ba zina ta ce ta yi ba, hutar da adanta da ta yi a lokacin da mijinta baya nan wannan haramun ne. Kuma duk miji wanda yake da kishi ba ya yarda ba matar shi ta ci ado ba, ta huto waje, tana nunawa ɗan duniya adanta, tana hucewa ana matarwa na matarwa ne, wannan haramun ne. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin rashin kishi. Shi kuma duk wanda ya ittisafi da wannan siffofin to ba shi ga gidan aljanna. Allah kiyaye mu, Allah taimake mu akan tarbiyyar iyallan gidanmu. Sannan kuma hani na gaba shine yayi bayani akan gumki, duk abin da za a sassaka shi da zimma a bauta ne wannan haramun ne, a saida shi ko a saye shi. Haka kuma zan mu dauka hukuncin as-saliba shine kurwa da iblis, wannan kurwa ta coci haramun ne ga da musulmi ya sassaka musu ita, haramun ne saida musu, haramun ne ci kudinta, wannan haramun. Ko da a ce babu wanda ya iya sai kai daya a matsayinka na musulmi, to haramun ne akan ka da ka yi musu, saboda kai taimakekeniya akan a yi hoto na hoto da Ubangiji, a hada hoton Ubangiji da wani. Kuma karkashin haka da kwai maganganu na malamai sun ta yi akan ba ma wai wannan ba, hatta da irin gumakai wanda za a ringa yi kamar staci da za a ringa yi shi ma haramun ne ga da musulmi ya yi shi ko ya saya ko ya ci kudin shi ko ya saida, haramun ne. A zo a yi gungi ko a sassaka a ce a wai saboda tarihi ko wani abu makamanci, wannan dukkan shi haramun ne. Wannan kuma malamai mafi yawa ɗan salaf da khalaf sun ta yi akan haka, dan malaman khalaf sun ta yi hatta da bidiyo sai da kasattuka na sinima shi ma wannan haramun ne, saboda ai su ma suwar suka ta yi akan dukkan su haramun ne, suka yi mugun tashaddudi tsanani akan wannan funafunai wanda yake na batsa ko wanda ake bayyana tsareci a cikin shi, wannan haramun ne qat'an, saida shi, cin kudin shi ko kuma yin shi a saida, wannan haramun. Sannan kuma idan muka leka hadisin dukkan su yana mana bayani akan najasa, shine can ma da ya mana bayani farkon baba yace al-khaba'is, duk abubuwan da suke datti wanda yake najasa haramun ne mutum musulmi yayi ta'amuli da su, ko ya saya ko ya saida ko kuma ya ci kudin su, haramun ne. Shine malam nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanan mai mana bayani akan wannan abubuwan guda biyar, ya kara mana da kitsan dabba wadda take matar da take matatta, ita ma a amfani da ita ta kitsan ta haramun ne, duk da kasancewar gashi nan su sahabbai sun nuna a'a ai muna amfanuwa da shi, dan haka manzo Allah daga mana kauha, manzo Allah ya ce shi ba saya ko saidawa ko ta'amuli da wannan kudin nashi haramun ne. Ina wannan shi shine hukuncin da zan iya dauka karkashin wannan hadisin. Kuma zan mu gani hadisin yana karantar da mu sanya dabara bangaren shari'a hakika haramun ne duk abin da aka ce maka kaza haramun ne to bakka da majal na ka sanya alhiya dabara a ciki ka daidaita ka soke ka daidaita ka gyara can ka kan kuskurima diddan ka halitta makanka wannan haramun ne kalkashin hadisin ma amartukum bihi fa'tu ma nahaytukum anhu fashtanibuhu abinda nahane ku kada an kusance shi ba wata dabara a ina ake isti'malin hiyal ana isti'malin hiyal dabara bangaren shari'a lokacin da ake so a cima wani abu maslaha ta jama'a ko maslaha ta shakhsiya wanda take kalkashin maqasid na shari'a kamar yadda Ibn Taymiya a cikin juzi na 27 a cikin bayanin shi akan maqasidu shari'a cikin adilla al-mukhtalaf fiha ya zanu yayi bayani akan al-hiyal shine sanya dabara diddan a kan hujja da ita akan bangaren abubuwa ko dalili na shari'a wanda aka samu sabani wani bangaren malamai ana iyawa a yi haka idan aka yi haka hakika an ba da dama kuma bayan haka dan maslahaka dan ka daidaita wa kanka al'amurka kuma bayan abinda shari'a ta zartar da hukuncin shi hakika idan ka aikata haramu wannan kenan zan mu dakata a nan Allah kai mu sati mu zauwa zan mu shiga cikin babu silm babi wanda zai mana bayani akan yanda ake kulla bashi bashi halaka ne kuma yaya ya kamata a yi ta'amuli yaya kamata a kulla shi tsankanin wanda za a bawa bashi da wanda zai bada bashi Allahu ta'ala a'lam na'am zance shi ne muka yi bayani kamar shi wannan bai cikin haramu shi wanda zaka saida ma ya san ba naka bane ba ya san ba ka tabbatar mai ba naka bane ba kinan ka huta daga saida abin da baka mallaka ba shi idan ya kasance ka tabbatar mai kana da shi kuma kuka yi ciniki tare da shi sai ka tafi neman abin an yi ciniki akan jahilci kai baka da tabbas kana da shi shi nan min babi aula shi ai manzo Allah he da bayanin da yi akan abin da ka rigayi ka saya da ka saya bai shigo hannunka ba sai ka saida shi to wannan haramun ne wajibinka ne ka jinkirta sai abin ya shigo hannunka sannan ka saida wannan a matsayin yana naka to min babi aula in ba naka bane ba zuwa ne zakai ka nemo idan ya kasance da kai da wanda zaka saidawa wani ya san kana saidawa nazo a wani ina san kaza bar kaza a wani ka san ni banna da shi amma dai zan tafi in dauko zan tafi in nemo shi a matsayin sari sai in saida maka ka yarda na yarda ka tafi ka so wani a wani ina san shi ka bani shi a farashin sari na baka shi a kaza da amma ka saba kana mu'amala da shi in ka zo to wani na same shi ina so zan saida maka akan kaza in ka ga dama kana iya cewa ina so in tiriba kaza akan shi ni kuma ni na sai shi akan kaza ai kasuwa gaskiya ce ba ƙarya wace ba eh naji na saya takan yi shi farashin da zai same shi abinda farashin da ka bashi in ya tafi wurin wani sama da haka zai same shi kuma idan ya tafi wurin mai shagon takan yi kai farashin da ka bashi sama da haka zai same shi tunda ai an haramta an halatta maka ka tiriba iya san ranka amma dai abinda ake so a wurin riba samhan iza ba a samhan iza shara ka ringa ma mutane adalci ka ringa dan daga musu kafa lokacin da zaka saya ka daga maka kafa kai ma lokacin da zaka saida ka daga wa mutane kafa kakka yi exaggerate kakka wuce gona da iri wurin neman riba amma dai halaka ne riba na saya jika jika bai zan saida kayana ba wanda sai ce maka ba haka ba dai ba sai dai abinda ake so kai ka ringa daga wa mutane kafa lasiya ma wanda yazo in yana bukata a taimaka ka dan karaga mai kafa shi ma dan samu ya dan samu wani abu wannan a wannan halin kai ka tayi ka amso wani zan tayi amso ko kuma shi ya ce maka tayi ka amso da ka amso wani na amso ni ma hanci wani abu a samawa kinin ya sani kurin kasuwa ce zaku shi wancan kun yi magana da shi a'a wani na saya wani sai da mun kaza na sai da maka akan kaza to za in tahi
idan na tahi sai na amshi kudin in kawo maka wannan ya koma bashi shi kuma bashi ana kulla shi ne ila ajalin musamma manzo Allah da ya tarar da mutanen Madina sun kasance suna yin bashi shekara ɗaya shekara biyu ko manzo Allah ya tabbatar da su akan haka yace musu amma dai abin da nake so ga ku idan za a yi azo a rubuta a san mi aka bada gulgudan mi aka bada yaushe za a maida kenan wani na amsa zan tahi da kayanka in na amso kudin yanda ka saida mini zan maida maka bashi kenan kina wannan abin azimma kake in ya lalace kudin wa zai biya kana ka biya kenan wannan bashi ne ka amsa shi ya daga maka kafa yana neman ka da alheri tunda ai bashi kyautatawa ne yana daga cikin uqudu tabarruat wannan kontra wanda ake yi ko ciniki wanda ake yi na a taimaki juna ka saida mini ka bani in tahi in biya bukatuna lokacin da Allah ya datar da ni in mai da maka kayanka ka taimake ni ka samu lada kuma ni kuma na amfani da kai na gode maka zan mu zo sati na gaba zan mu yi bayani akan shi ba shashika kina wannan abu ne wanda yake halaka amma dai idan aka boye sai ka ce kana da alhali bakka da wannan abun hakika nan kai haram kai ƙarya abinda ka samu riba Allah baya mai albarka ba amma dai idan ka bayyana gaskiya wallahi dan abinda ka samu sai ka gani ya daidaita abubuwa da yawa a cikin gidanka ko an sai an bukatu ya daidaita maka so saboda me saboda ubangiji ya sanya albarka zan ce farkon karatun mun yi bayani akan duk wanda yayi gaskiya a cikin kasuwar shi manzo Allah ya ce Allah zai mai albarka zai ci riba Allah zai ma wallahi zai ma kasuwancin shi albarka wanda ko ya boye yayi ƙarya ubangiji zai hudda albarkar kasuwar shi Allah da tar da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك